domin fare wada hargitsi da yawan barna ba kariya.
Arewa, arewa a yau. Masu sauraro barkanmu da dawowa shirin Arewa a yau da ke duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi 19, kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararan bar ƙananan yara kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. A wannan shiri za mu duba tarihi ne na tuna cika shekaru 11 da mutuwar ɗaya daga shugabannin Najeriya daga Arewa da ya hau gado bisa tsarin karɓa-karɓa, wato marigayi Umaru Musa Yar'Adua. Shin waɗanne kalamansa ne suka fifice a lokacin kamfen a yankin Arewa da ake tuna shi da su? Farko ga yanda tsohon minista a gwamnatin marigayin Iqra Aliyu Bilbis ya tuna da marigayin.
Malam Umaru Musa ya zama shugaban ƙasa cikin ikon Allah da ya dasa domin ƙasar shi ta ci gaba. Wani sharholiya da wasu abubuwa wanda bai dace ba, shi baya cikin irin wannan, ba shi ne tunanin shi ba. Abin da ke tunanin shi ya ƙasar shi za ta ci gaba ala kulli hal, ya al'ummarsa za ta samu sa'ida. Wannan shi ne abin da ke damu Malam Umaru Musa Rado. Yasa kake ganin irin wannan sharhola na shugabanni da sauransu ba ka samun shi da shi ko misƙalin zaratu. Kuma kakkamanta, kowa duk duniya ta san mutum ne mai bi doka da oda. Duk abin da babu doka babu oda, kawai ana yin abu ne don san rai, ba ka samu Malam Umaru Musa Rado. Kuma duk wanda kira shi ba zai yadda ya haka nan ba a matsayin shi na shugaba, zai tsawata kuma zai ce a bari, kuma wajibi ne a bari. Malam Umaru Musa kenan. Kuma shi rashin lafiya da aƙida abu ne na daban. Kakkamanta, wannan aƙida tana tafiya da halaye da kuma irin yadda yake gudanar da shugabancin shi a wancan lokaci. Shi rashin lafiya ai ba shi ya samu kanshi ba, ba kuma sowaye ba, wata kasuwa ya samu kanshi. Allah ne suka rama sai ya jarabce shi da wannan rashin lafiya, ko kuma ya jarabce 'yan Najeriya da rashin lafiyarsa. So kuma ya rashin lafiya ya yi jinya cikin gida da waje, kuma Allah ƙarshen shi a nan gida ya rasu, a nan cikin bila Allah ya rashin lafiyar shi yana matsayin shugaban ƙasar Najeriya. Saboda haka shi mai murjin lafiya duk wanda ke tunani cewa zai ɗauki ado ga rashin lafiyar wani ko kuma raso wani, wannan kuma ta ga rage gare shi, kowane ɗaya ɗan adam mai imani zai rasu, zai mutu idan lokaci ya yi.
Akwai wani jawabi da ya nuna rayuwarsa ma tana hannun Allah? Bai sani ba zai iya kaiwa gobe shekara 90 da sauran maganganu irin waɗannan. Yaya ake shugaba yake irin waɗannan tunani? Ma'ana zai wuya ka ji wanda yake da mulki yana tunanin cewa ma akwai mutuwa kusa da shi.
Ya ƙwarai da gaske, Malam Umaru Musa Yar'Adua ya shi zan ci maka duk abin da zai gaya maka, hirar shi ɗaya biyu, a ji tsoron Allah, a ji tsoron Allah, kuma a yi abu don Allah, kuma a bari don Allah. Wannan kullum kalaman shi kenan. A Malam Nasiru, akwai wani abin da ya taɓa faruwa a ƙasar nan. Ni na sani, kuma Allah ya sani, shi ma ya sani a wannan lokacin, kafin Allah ya shirya wasu. Akwai mutanen da aka zo a wannan lokacin ana mashi maƙarƙashiya da sauransu. Na gwamnatin shi a gadacewa ta ci baya ba ta yi tasiri ba da sauransu. Aka zo a kawo mashi labari, aka ce to wannan mutane ya za a yi da su? Sai ya ce a ba su da Allah. Abasu da Allah. So uku ya faɗo wannan magana ya ce abasu da Allah. Idan suna ganin da cewa ni na kawo kaina a bila, to ni na basu da Allah. Ni ba na kawo kaina ba, Ubangiji shi ya bani wannan mulki, kuma shi ya azana a wannan gida, kuma shi zai ɗauke ni, kuma hakan ta faru. Kuma abu ne in ga hankali ga imani, to ya kamata ya zama darasi ga kowane irin ɗan adam. Ya Allah, ko Kirista ne kai ko kuma Musulmi kai, amma dai mafi alala shi ne mu masu imani. Ya kamata masu tsoron Allah, kuma duk abin da zamu ya kasance da cewa mun danganta al'amuranmu da Allah. Shi maganar mutuwa da kuma rayuwa duk tana hannun Ubangiji, wajibi ne mu san da haka.
Wataƙila za a iya cewa shugabannin Afirka in suka yi mulki ko kuma in suna kan gado sukan shiga wani aji ne da ake cewa na 'yan jari hujja su tara dukiya mai yawan gaske. Ka zauna da marigayi shugaba Umaru Musa Yar'Adua, yaya ɓangaren dukiya? Shin mutum ne mai son ya ɗan tara wasu kuɗi ko bayan rayuwarsa ma a riƙa jana sha da su?
Malam Nasiru, ai kakkamanta a nan Najeriya an yi shugabanni a baya kamun shi, kuma a bisa ga yanzu kakkamanta shugaban ƙasa ne na farkon da ya gaya ma duniya cewa shi ga abin da ya mallaka, kuma a bisa ga yanzu akan haka ake. Kuma Malam Umaru Musa Yar'Adua idan ya san da cewa ya baka aiki, ya gane cewa kana so ka mana zai kira ka na horko ya baka na biyo ci to nazi lokaci kala ko kai kala to ka daina kuma ka mai da hakkin mutane ko ka mai da duke mutane wannan yayi a lokacin da yana gwamnati ka tsana da kuma hakan tawar a lokacin da yana shugaban kasa so duk mutum ne wanda goro in ka kawo masa zai ce ya gode ba wai yare na kyauta ba ko kuma wani abu kowa riga sani ai abin da duniya ta sani ne cewa mutum ne mai gaskiya mai rufa amana kuma wanda bai so ya tare da abun duki yanzu da ai da ba ce ya tare da dukiyar al'umma ko dukiyar jama'a da yanzu kana ji ana cewa iyalan suna gobin suna FCC ji suna ICPC da sauransu
are wazumin ta ta mudu sai nishadi sai sharholiya sai alfahari da yawan kwafi girman kai sai kwamban tsiya
yanzu ga kalaman marigayi Umaru Musa Yar Adua kan yanda 'yan siyasa ke kasancewa gabanin zaɓe da yanda masu zaɓen kan iya faɗawa tarkon 'yan jari hujja wato ma'ana su tura mota ta bule su da hayaƙi yayin da tabartasha
mu shugabannin siyasa na ƙasar nan da na jihohi in zaɓe ya zo kowane irin zaɓe ne muna hita maimako mu hita mu yaƙin neman zaɓe na neman ra'ayin jama'a su zo su zaɓi mutanen da muka tsaida a bisa aƙidojinmu ko kuma bisa kyakkyawan halayen mutanen nan na cewa za su riƙe amanar jama'a a ƙasa.